Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro. Shirin matasa daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. A birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA African mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a nan Jamhuriyar ta Nijar da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. A duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe yana yada zango a kasar Kamaru tare da wakiliyarmu a can Maimunatu Sadu, wacce za ta karɓi ragamar shirin daga nan. Sai a sake gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barka masu sauraron mu, da fatan kuna cikin koshin lafiya kuma muna jin daɗin kasancewa tare da ku a wannan shiri na yau da gobe, da kuma muna jinjina muku da irin gudunmawa da kuke badawa na kasancewa tare da mu. A yau dai za mu zo muku da labarin wasu magidanta wa'inda suka zauna tsawon shekaru 38 kuma suka samu 'ya'ya 5 da kuma jikoki. Messi, sa'annan kuma ita uwar gidan sunanta Mama Denise mai shekaru 55. Papa Thomas kuma yana da shekaru 62. Kwatsam aka nemi Mama Denise ba a ganta ba inda tsawon watanni 5 saboda mai gidanta yana ta neman ta ruwa a jallo, amma sai yana yi mata wani zato daban wanda wannan lamarin dai ya tada hankulan mutane sosai. Mun saurari dai bayanan da ya yi mana. Wannan magidancin mai shekaru 62 ya yi ritaya, yana nuna damuwarsa dai matuƙa a yadda muka gan shi.
Waye kuma elle affiche déjà un grand mépris à mon encontre. Parce que son problème,
yayi mamaki matuƙa da ta ce mini ba za ta iya zuwa da ni ƙauye ba, ba na iya barci ba tun da ta bar gida har na shiga yanayin damuwa. Saboda ni ina da hawan jini, ba zai iya zama ba ba tare da matata a kusa da ni ba.
Parce que moi je suis hyper tendu, je ne peux plus rester sans ma femme à côté.
Wanda anande mun samu makwabcin shi da shi ma yayi mana karin haske game da wannan lamarin.
Ba bi sereinement avoir les traits.
Mutum ba zai iya samun kwanciyar hankali ba cikin wannan yanayin. Kana gani ma a fuskar sa bai dace ba, bai kamata ba. Magidancin yana kira ga uwar gidansa da ta dawo. Da zo mu je ga hukuma a raba auren, sannan tana iya fada wa alkali cewa ba ta son zaman wannan auren kuma. Ina kyautata zaton cewa tana cikin wani coci ne, kuma ina kira ga mutum da yake ajiye ta a wannan wajen ya saba wa ka'ida saboda tana da aure kuma tana da ƴaƴa. Tun watanni biyar da mama Denise ta bar gida, mun gamu da ita a kasuwa saboda mu ji ita ma daga bakinta game da wannan zargi da mai gidanta yake yi a gare ta.
38 ans de souffrance sur toutes les formes.
Cikin wahala
a duniya
ne, idan da za ku kalli
fuskata akwai tabo ko ta'ina shi ne kun taɓa ganin miji
mai dukan matarsa
da darurwa a kan ta.
Wannan mutum ya samu kuɗin shi na
ritaya,
ya ce mini
miliyan takwas
abin da na gani
ya fi $200,000 idan har na fice daga gidansa,
saboda lamarin ya wuce gona da iri ne, kuma a hakan ban ma da lafiya, ya kamata na yi taka tsantsan da lafiyar jikina. A halin yanzu dai wannan uwar ƴaƴan mai shekaru 55 tana kula da kanta dangane da aikin gida da ta samu na wucin gadi, kuma ta ce a shirye take idan hukuma suka neme ta za ta amsa kiransu.
En justice,
ina jira
je vais me présenter. J'ai aimé mon mari, je l'ai aimé, j'ai aimé mes enfants. Quand une grand-mère laisse ses petits-fils, c'est la douleur. C'est la douleur, je vous dis.
Sauraronmu kun ji daga bakin waɗannan magidantan halin da suka shiga ciki. Da fatan kun saurare su da kunnen basira. Kawo yanzu kuma za mu je mu ji ra'ayoyin wasu magidantan game da wannan lamarin ɗin.
Alhamdulillahi ala kulli hal, alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Wa ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To abinda zan ce na farko dai, tunda ba ban san ka'idodi na ƴan uwanmu wanda muke tare da su, wato wanda ba musulmai ba, ba zan iya ce na san komai daga gare su ba, saboda yanayin su da zamantakewan da suke yi ya dan sha bamban da namu. To zan mai da wannan tambaya da kika yi min akan ƴan uwanmu musulmai, saboda hakan yana faruwa da mu a cikin musulmai, ma akan iya samu abu hakan nan fiye ma da haka. Shin me ya kamata wannan matan ta yi? To da farko dai Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara yanda za a yi zamantakewan aure, ya gaya mana abubuwa da ya kamata a samu a cikin aure. To auren musulmi da na krista duka aure ne, saboda malamai sukan cewa ko da mutane ba musulmai ba ne suka zo suka musulunta, to ba za a fa sake ɗaura aure ba, wannan auren da suka yi ya riga da ya inganta, kenan aure aure ne. To abinda ya kamata a gurin mace in ta so ma irin fuskantar abubuwa haka, tun da wuri ake so a tsai da shi, saboda tsawon shekara 30 ba kwana 30 ba ne a ce ana muzguna maka, ana cutar da kai, ko kai ne damo saurkin haƙuri. Akwai ranar da haƙurin zai gagara, akwai ranar da za ka ji kwata-kwata wannan yanayin ba ka san shi. To abin da ya kamata tun da farko a dakatar da wannan abin, kada ya nisa. Yau ne miji ya ɗauki hannu ya mare ki, ya zo ya lallashe ki ya wuce, gobe ya ƙara, jibi ya ƙara, to lalle fa za ki zamto masa ko da yaushe, in bai da kekin nan ba zai ji daɗi ba. amma ya da ke ki so daya kin dauki mataki kin nuna masa cewa ke ba ganga bace kin dauki mataki kin kawo magabata to insha Allah ina ganin cewa dai mutumin nan zai gyara amma idan aka bari aka ja tsawon lokaci to dole za a samu matsala kuma Allah subhanahu wata'ala yake cewa ashiruhunna bil ma'ruf wato maza fa su ma yana da kyau a karantar da su abin da ya shafi zamantakewa ba wai mace kadai bace za ta taiwa miji biyayya da sauransu mace za ta yi biyayya amma akwai inda Allah ya sassauta wato mace ta zamto maka kamar kawa a wani lokaci ta zamto maka yar uwa wani lokaci tana iya zama maka uwa saboda me saboda junanku kuna zaune da juna dole ne wani sai a rinka sanja fiska wata ranka ma abokiya a rinka tausaya wa juna Allah ya ce ku zauna da mata da kyautatawa
alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu wajiya maimuna da fatan an yi lafiya ina gajiya to naji wannan mamduhi da kai zoyin da shi kuma a gaskiya abin dubawa ne mun san cewa a zo a zauna a zo a saba ne rayuwa haka ne kuma mutanen da suka wato dibi sama da shekara 35 da jikoki to kenan su ne ya kamata a ce sun zama malamai wato na fannin aure na fannin rayuwa na zamantakewa to yau idan kuma an ga kuma kuskure wato tare da wannan rayuwar nasu a gaskiya wannan abin tashi hankali ne ya kamata a ce a yi taka tsantsan sannan a kawo wato abin da za a kawo kan wannan na farko dai mun san cewa ha dai sun yi sama da shekara 35 kuma tana haƙuri tana zaune da shi to kenan shi din ma ba za a ce da shi mutumin ne mara adalci ba saboda in ba da don haka ba da wannan shekarun ba za a zauna ba to kenan ya zauna kuma ya dauki dawanyanta sun zauna sun rayuwa mai kyau amma ko me zai bace mutum a kowane lokaci za a iya ce wataƙila akwai rashin fahimta da wannan kudin da ya dauka kila wato laifin da yi bai gaya mata tabbas ga abin da nake so yi da wannan kudin ba to kila kuma ita kuma mace dama hankalinta guda ne ha idan wannan hankalinta ya juya akan cewa wannan kudin fa wato kaman ya raba ne ya bannawa ne jaka 100 shi kuma nashi ne jaka 700 da 900 to kinga idan ta sa wannan akan ta ko kuma wannan kudin ya dauka fa saboda yaje ko ya karo aure wannan duk abu ne da mace za ta iya wato sa wa akan ta shi kuma ta zauna kuma kan wannan rashin wato bayanin da yake da yazo mara da shi wannan zai ya haifan wannan abubuwa haka to saboda haka abinda za mu ce wannan tafiyan ta daidai ne dama a duniya idan aka yi maka abu ya kamata a ce a nuna bakin cikin wannan abu saboda duniya su ji kuma su ka maka mafita tafiyan ta ina ji a lokacin da shi yake yafi bukatan ta akan duk kuma duniya ba mai kuma daukan dawainin shi in ba matan shi ba a halin da yake nan in da tafi wannan zai da mishi hankali wataƙila ya san cewa wannan fa matan nan fa ita ce farkon mutum da nake da shi a rayuwa saboda haka ni ma zan nemi yafiya akan abubuwan da nayi mata ko kuma abin da na sa ta yi fishi akan a zauna daidai to wannan gaskiya ina ji ita kuma in ta yi babban tunani ya kamata a ce an zauna ne an yi tsari rayuwan yanzu saboda suna ƙarshen rayuwansu ko da a ce shekaru 20 yake da shi ta 15 ai suna da sama da shekara 50 kenan to kenan ma mutum da aka ce ma ya tafi ritaya wato kina yana da sama da shekara 60 to kenan wato wannan ba lokacin da ya kamata a ce sun kuma koma a cikin kuma rayuwan da wanda suka fara rayuwan aure suke yi ba yau ina ji wannan abu ne da za a nemi inda za a sassanta su a gaya musu a nuna musu abubuwan da ya kamata saboda yau ƴaƴansu duka ko da ba komai ba ƴaƴansu ganin su suna tare nan wannan ma zai ba su ƙarfin gwiwa su ma haƙura wato a gidaje auren su ba ma ƴaƴansu kawai ba duk mutum da ya ji mutane ne suka tsufa a cikin rayuwar aure to za su dauki wannan akan misali su kuma su daure su jure duk abin da yake wucewa saboda su ma su yi wannan rayuwa kuma su dade a cikin wannan rayuwar to saboda haka abinda muke so dai abu ba bai baci ba saboda har yanzu a cikin bacin rai ne kowa kuma na nuna bacin ran shi shi din kuma wada ila yana zarganta cewa ko ta tafi nan akan cewa ko ta maza a'a wannan duka cikin bacin rai ne namiji in yin cinciya ba ci ba abinda bai tuna ba
musamman kuma matan shi wato wannan kishi zai sa shi wannan maganganu. Saboda haka ina ji ba kaman wato su duka Allah ya ba su hakuri, Allah ya wuce zuciyansu su kuma su koma a daidaita su a cigaba da rayuwa.
Ke cewa matan su sutura ne a gare ku, kuma sutura ne a gare su. Kenan namiji yana bukatan mace, mace na bukatan namiji. Duk abin da namiji yake so na kyautatawa, wallahi ita ma mace tana bukata. Duk wani abu da aka ce mace ta yi wa miji na kyautatawa, to ita ma tana bukata. Kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf. Wannan shine abin da ya dace mata kada su yadda tun farko. Idan ka bari Bahaushe yace karatun yana danyi ake tankwara shi, idan ya bushe sai dai ya kare. Miji ya so madukan ki ne mi magabatan shi, ni fa ba ganga bace, ni bazan iya rayuwar aure da duka ba, bazan iya rayuwar aure a haka ba. In zai gyara bismillah, in ba zai gyara ba kuma to wata zaki ga za ta iya hakuri da dukan da kuma ita bata damu ba, wata kuma ita ba za ta iya hakuri ba. To wannan shine abin da ya dace tun farko, amma an bar abu har ya ja tsawon lokaci shekara 1-2 har zuwa 30 da abu. To abu ne mai kamar wuya koda a ce ta koma wannan gida a ce wai an gyara wannan al'amarin cikin sauki. Wannan shine abin da zan iya faɗa. Kuma ni ka a matsayina na mace wanda gaskiya bana fatan ma a ce irin haka ta same ni, namiji da duka a gaskiya ba namiji bane. Ba abin da fi a zauna a tattauna a gyara matsaloli, tunda har duka ya kai ga tabo da sauransu, har tabon ma yana nan har a yanzu. To abu ne wanda gaskiya wata idan tsautsayi ya faru za a iya rasa rai ko kuma za a jigata. To ni dai gaskiya irin waɗannan matan ban san wani irin shawara zan ba su ba, amma a matsayina na mace ni gaskiya ba zan iya aure da ake duka na ba. Wannan shine wato abin da zan iya faɗa. Sannan game da kuɗinsa kuma wannan yi kokari ya zamto, maza su yi kokari su zamto masu kyautatawa. Don ta yi magana game da cewa yana da rashin lafiya, yau wanda zai zauna ya jinyar ka ina laifin ka kyautata masa? Kuma a irin kuɗin da ya samu, wannan kuɗin da ya bata gaskiya bai bata wani abin da zai ƙara ƙarfafa mata gwiwan zama ta kula da shi, gurin lura da shi da wannan rashin lafiyan ba. To Allah ya sa mu dace, Allah ya gyara mu, ya gyara mana zukatanmu,
Allah ya sa mu gode tare mu tsira tare.
Nagode da bani dama akan wannan tofa albarkacin baki na akan wannan magana. A gaskiya a matsayina na uwa kuma matar aure, idan irin abu haka ya same ni, ya kamata zan mai da hankali ne zan nitsu ta yaya, domin na farko idan ka riga ka yi shekara daya da namiji shekara biyu uku hudu biyar, to kun riga kun zama daya, kun yi jiki, ka riga ya kasan halin wannan namijin, me ya kamata ka yi? Duk abin da zai maka sai ya zama shafan mai, musamman ma idan kun haihu sai ya zama maka shafan mai. Yau wasu mazajen din da dama za ba su miliyan fiye da miliyan, za ki ga cewa ba za ki taba maganin cewa ba za ki taba ganin wannan kudin din ba, kai sai dai ki ga takarda cewa an karbi kudi kaza. To wannan ya nuna miki ma dauki dan jaka dare aka cikin miliyan nake tsamman takwas ko, to kin gane me ya kamata ke kin yi so ki zaman ki, ki domin duk inda kika ce za ki fita ki je ki yi wahala na waje, gara miki wahalan aure da a ce za ki je ki yi wahalan waje, ni anawa ganin anawa kuma tunanin a matsayina na uwa. Idan kuma ya ce ta fito akan cewa mijinta ga abin da ya mata wannan halin, zan maido da ita dan ce mata ta koma ta je ta yi zaman aure. Dama aka ce aure zama ibada, idan duk abin da aka ce maka ibada ne ba abu bane da za a ce ana yin shi a cikin sauki, dole za ka yi haƙuri, ka rufe ido, ka ji, ka gani kaman baka gani ba, ki ji kuma kaman biki ji ba. To ya kamata ina kira ga mata da mu yi hankali, mu san me muke so, mu san me muke nema. Zaman aure ba zaman wasa ba, abin wasa bane. Aure ba abin wasa bane. Shawaran da ko kuma ce albarkacin baki da zan dan tofa akan wannan batun kenan. Allah ya sa mu dace, Allah kuma ya hada mu da mazaje na gai wanda za su so mu su kaunace mu dan Allah, ba don abin da muke da shi ba ko kuma ba don mu ba.
Za mu je hutun dan takaitaccen lokaci, idan muka dawo za mu dora.
Ne alƙawari ba zan bar ki ba ke ma ki fada ba ki bar ni ba.
Sallama da ku masu sauraro za mu leka bangaren kwalama.
To masu sauraron mu, yau kuma za mu je mu saurari Hajiya Zainabu me za ta sanya mana a cikin tukunya. Hajiya Zainabu gare ki muke.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yakin da nake so ka muku yau. A kiran shi imisi a tona mani da ake yanka shi ƙanana-ƙanana amma ana so shi dogaye ƙanana-ƙanana ba wai yayi tsayi diya ba wato dogayen ne amma dan daidai daga jijjiru haka zan yi yanzu duk abin da ake bukata a ciki ana bukatan albasa tumatur da wabo ana bukatan poivron to ganin kuma ana son dayakin kanshi shi ma ana bukatan shi a ciki da mai yanzu zan nuna muku yadda ake girka shi ana bukatan ma intafanuwa in tafasa naman din da kyau in tafasa shi ya nuna da kyau bayan tafasa shi ya nuna da kyau yanzu dauki su tumatur albasa da su ganyayyakin kanshi nan duk zan yanyanka su amma ganyen kanshin zan saka shi daban shi wanda nake ga muku poivron nan shi ma daban zan yanyanka su shi tumatur kuma da albasa da tafarnuwa shi kuma daban ne bana ga na tafasa nama san yanyanka shi ƙanana zan yi tumatur da albasa zan saka shi a wutan soye shi da kyau bayan na soye shi da kyau yanzu zan dauki nama dan dake naman din dan shi ba soye naman din shi in ga daga tafasa ya kafe sosai dan romo shi ne mai kaurin nan yanzu shi in juya tumatur a ciki bayan tumatur ya soyu a wani abin nan daban ko wani da ake soye ne wani tukunya dai daban dai kaman da ake soye kwai a cikin bayan na gama soyawa yanzu sai in hada shi bayan na hada shi shi wanda nake fada poivron nan da su ganyayyakin kanshin yanzu shi ma daban zan yanka shi bayan na hada shi sosai daga na saka bai daɗe ba shi in zuba wannan kayan kanshin din a ciki yanzu shi in haɗan bayan ya ɗan soyu kaɗan shi in sauke bayan na sauke yanzu za a yaci wannan da dankalin nasaran da ake kira yanzu zan yanka dankali nan saka ruwan shi don ruwan shi nan ya fita ciki bayan na yi wannan shi in soya bayan na soya dankalin nasara da shi za a iya a ci amma shi ma za a iya a ci da shinkafa kamar da za a iya ci da soyayyen plenty shi ma wannan in girkin da zan kawo muku yau na malama.
To madalla Hajiya Zainabu godiya muke yi da wannan da fatan kuma masu sauraronmu sun ci sun sha a nan dai za mu naɗe taburman wannan shiri. Sai wani mako idan Allah mai kowa mai komai ya so za mu zo muku da wani sabon batun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
A gaida Maimunatu da Tawagatta to masu sauraro a nan za mu ja labulan shirin a yau a madadin Maimunatu Sabi da waɗanda ake jimiriyoyin su a cikin shirin sai kuma Fiona wa Maimu Dudu da ta daidaita mana sauti Aisha Mu'azu ce take muku sallama daga nan birnin Washington.